Tinubu su da ko dai bakwai cikin biyu da watan safar a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na fara ga watan shida kenan a shekara ta 1498. Kamar yadda malam Abubakar Adam ya faɗa, tunda yau ma ba tsammanin kila zan zo sai an ga tabbas, saboda haka zai zanto ɗan muqaddima ce. Gobe kuma lallai akwai karatu kenan, kuma jibi ma kuma insha Allah ku lallai akwai karatu kenan, tunda ba aka yi fashi ba zuba ka gashi an yi karayi kenan insha Allah ta'ala. To abinda zan so in faɗakar da mu shine, yanzu mun shiga sabon shekara ta hijira, ga ta har mun shiga wata na biyu a cikin wannan sabon shekara ta hijira, shekara ta 1419. Bayan watanni kaɗan da suka wuce baya, muna shekara ta 1418. Haka nan kwanaki suke tafiya suna shuɗewa. Abinda ake bukata da kowane ɗan adam shine ya yi wa kansa ƙididdiga, ya yi ma kansa hisabi. Umar ɗan Khattab ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Abin nufi ku yi wa kanku hisabi tun kafin a yi muku hisabi. Ku rinka auna ayyukanku da kanku tun kafin a zo ranar da za a auna muku ayyukanku. Abinda ake bukata da mutum ya yi wa kansa hisabi shine awa 12 da ke cikin kowane yini. Bayan kawo sallan nishaɗi, ka yi tunanin a yinin nan na yau dangin ayyuka nawa na yi na alkhairi, dangin ayyuka nawa na yi wanda yake kuma nishaɗi. Ka auna ka ga wanne ne ya fi yawa, wanne ne ya fi rinjaye. In kan samu ne kullum mutum ya wa kansa wannan ƙididdigar. In wannan mutum ya kasa alal aƙalli kowane mako. In mutum ya ragance ya kasalance alal aƙalli kowane ƙarshen wata mutum ya yi wa kansa ƙididdiga. Me na aikata? Saboda rayuwa babu tabbas. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innamal a'malu bil khawatim. Ayyukan mutum abinda ake kirgawa su ne mai ya mutu a kai. Ba ne ya faro tafiya da shi a farkon rayuwarsa ba. Ba ne ya aiwatar a tsakiyar rayuwarsa ba. Saboda min inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'a fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'a fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhulaha. Annabi sallallahu alayhi wa sallam yace yato da dama mutum zai faro aiki nau'in aiki irin na yan har sai da ya zanto babu abin da ya rage shi tsakaninsa da aljanna sai gwargwadon zira'in ɗaya, sai waɗansu ƴan mintuna da suka rage kawai gami cikin wannan aiki na wannan aljanna. Fa yasbiqu alayhi alkitab, sai littafin da aka riga aka rubuta a kansa tun yana ciki sai ya rinjaye shi. Daga nan sai ya zo ya yi aiki irin da ƴan wuta, ya zanto shi ne abin da ya cika abin da ya faɗa kenan. To ƙarshe sai ya zo ya mutu, sai ya kasance ya shiga cikin ƴan wuta gobe kiyama. Kuma yaso da dama mutum zai faro aiki irin na ɗan wuta har saura ƙirƙar sai rayuwarsa ya tafi, sai ya zo ya aiki kuma irin na ɗan aljanna, sai kuma ya shiga aljanna. Saboda haka har kullum mummuni kasancewar jiya da shekaran jiya da yau na samu kaina a halin aiki da maganganu na gari ba shi zai sa in lamuncewa kaina ba. In san take lallai ne zuciyata ya kasance tana kaɗuwa, ina mai fatan har mutuwa su gomin ina kan wannan aikin ba tare da na canza ba. Kuna tare da hadisi Allah da yake kokarin jihadi an fata fagen fama a lokaci mafi tsada shi ne lokacin Annabi. Babu da wani lokaci a duniyan nan da yake shekaru 23 na wahayi daraja, babu wani zamani da ya fi wannan zamanin daraja. Ga mutum ya fita yaƙi tare da Annabi a lokacin Annabi, ya yi imani da Annabi kuma ya fita jihadi, wanda jihadi shi ne zuro wato samanin Islam, ƙololuwar ayyuka na musulunci kenan jihadi. Kuma ga shi yana ta kashe kafirai, sahabbai suke yaba masa kai wani da kokarin yake kafin da sai mai sai Annabi ce kuma dan mutum yana ta himma yana ta kwazo Annabi ce kuma dan mutum. Wani sahabi yace wannan magana ta taɓa min zuciya matuƙa, yace daga nan da aka sauke fita yaƙi sai ni ta bin wannan mutumin, na ga sai jarin ta yake nuna wa ina ta kashe kafirai. kuma ga kalmar da Annabi yake wa dan wutan yake ga karshe ko sai aka zo wato ainihin kafiru aka ji masa aka suka ji masa ciwo wajen yaki ya fadi da raunin jini na zuba a jikinsa a maimakon ya hakura wannan raunin ya kashe shi ya zanto yayi shahada sai ya zawo kasai dakawa kan sai kike kansa da kansa sai mutumin da ke ban sai ke wata sai ke lalle sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi gaskiya yanzu duk jihadin nan da yayi da abin da yayi gaba daya ga abin da ya cika da shi tsakanin daga wukan nan da daka ta a cikin sa da mutuwar sa minti nawa ke bukata yawa mintuna uku mintuna hudu in yayi yawa biyar duk abin da yake na a wata rayuwa sai ya zo wani abu da karshe wanda zai gadar masa shiga wuta to shi yasa kullum mutum idan ya samu kansa a cikin aikin alkhairi wannan fa tana aikin alkhairi kenan ya kamata mutum ya rubuta akan sa wannan kididdiga to ga lantana kuma wanda ba aikin ke ba ba ma ganin alheri ke fitowa daga bakin sa ba imam mutum zai kai mai kenan yanzu kaga wannan kenan mai aikin alkhairin da zai samu cikawa ba wato ya tsiki ko alaihi kitab kenan fa amal bi amal ahli nar fa da kula mutumin da ake yaki na musulunci ya zo kalmar shahada kalmar shahadan nan ita kadai ne banda ita bai aiwatar da komai ba a rayuwarsa ya samu wani ranar lokacin da har zai rufe lokacin sallah ba ballan kana sallah kusan sallah kuma ya kasance an kashe shi a filin yaki kuma annabi ya hukunta cewa shi dan aljanna ne duk kafirin da ya da karnar da ya a rayuwarsa yanzu kalmar shahada kawai ne sallah ko ɗaya da ta ɗaya ba domin Allah bai ba shi tsawon rayuwar da zai samu awanni na gaba da lokacin sallah din shigo ba annabi ya kasance cewa kuma dan aljanna ne to saboda wannan rikin tabbas din nan ne zan mutu a kai ne Allah zai karɓi rayuwar mu a kai shine abin da yasa ake bukatan ko da wani lokaci dan adam ya rinka yawa kan ta kididdiga wani wata sun sabi ya rinka aunawa al-muqarana bain al-hasanat wa sayyi'at yana muqarana tsakanin al-hasanat ayyuka na gari wa sayyi'at da munanan ayyuka dan kullun ya rinka rage ayyukan barna din yana kokarin yawaita ayyukan alkhairi kuma yana roƙon Allah ya karɓi rayuwarsa akan wannan dan aikin ba wato cikawa da imani bisa ga wannan aikin ba tare mutum ya canja ba shine babban abin da Iblis ya sa karko ya sa dan adam a gaba cewa ya da bayan sa shi Iblis ba gurin sa bane ba a ce tun daga rayuwarka har kai sai ka barna shi dai a ƙarshen rayuwar ya kasance ka rusa ka yi shekara goma kana ayyukan alkhairi a shirin talatin bai damu da wannan ba ka zo ƙarshe ka rusa shi ne abin da ke Imam Ahmad bin Hanbal wanda yake masa laƙabi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a daya daga cikin shugabannin mazhabobi irin nan guda hudu babban malamin hadisi ne babban malamin tauhidi ubangiji ya jarrabe shi a rayuwarsa da gwagwarmaya da yadda yan bid'an zamaninsa da kuma sarakunan zamaninsa duk wanda ya karanta tarihinsa ya kai rayuwarsa a cike take da jarrabawa ga ikhlasi wajen ayyuka ga kwazo wajen ilimin hadisi da ilimin tauhidi musnad na Imam Ahmad lissafinsa al-musnad na Imam Ahmad bin Hanbal din nan shi ne mafi wato littafin da ya fi kowane littafin hadisi tara hadisan annabi da akwai hadisi ɗaya kusan 40,000 hadisan Bukhari gaba ɗaya su ko 9,000 ba wannan sai ma ka harada da mausula da mauqufa da wayo wayo ka wato da mauqufa da kuma mu'allaqat kafin ka je ka fara da 9,000 amma duka da ya tara hadisi 40,000 a cikin littafi guda lokacin da suna ta kullo kai wadda mu'tazilawa suka kawo bid'ar da suka kago na cewa alqur'ani ba maganar Allah bane ba halitta ne na Allah suka gina wannan bid'ar ta kankama sarakunan lokacin su kuma suka ɗaure musu jinji aka rinka tattama malamai su a ce biyu fata wanka game da alqur'ani hal huwa kalamullah aw huwa khalqun min khalqillah duk mutumin da yake qur'ani maganan Allah ne sai ya fashi kurkuku wani a kashe shi wani bulala ta iya ta da yawa daga cikin malamai sai suka rinka yin takiyya abinda ake nufi da takiyya an sa wa bukatan sarakuna a sanari amma a zuci ba ka tare da su ba don koyo ba don ka shi wanka an gane ko har ɗaya daga cikin su da yake cewa da aka tambaye shi me za ka ce game da alqur'ani ga gafa da alqur'ani a gaban sa yake haza khalqul lahi Allah ya dar dan ya dan sai ina nuna alqur'ani amma shi a duke sai ina nufin wannan dan ya dan nawa a lokacin Allah ne shi kuma dan dan yana nuna alqur'ani malama da dama suka yi tauriya ba dan kone ba dan su fita da sallan sarakuna Imam Ahmad bin Hanbal yace ne dai kan in kowa ya nake yake ci ban da saboda mutanen gari suna jin katawarsa. Yace yanzu idan na faɗi cewa Qur'ani halittar Allah ne, a baki a zuci ba na nufin haka, na samu tsira ba a kashe ni ba, ba ni gina ji a zama Ubangiji. Amma abin da zai faru, dubban mutanen da suka yarda da fatawata kuma za su halaka. A sakamakon wanda ake ce masa bulala, zaman kurkuku bulala, zaman kurkuku bulala. Wannan sarki ya mutu, wannan ya gaji, wannan gaba da Imam Ahmad, wannan ya mutu, sarakuna wajen guda uku duk suka azabtar da shi. Sai na ƙarshen da aka zo jikan jikokin waɗanda aka kira, yake a kira mun da tijin nan, wannan ne matsalar ku. Ya zai ce ba za ka ba ka tawayar da kowa ke faɗa ba, duk duniya ta ce kaza. Sai ce zan kalle ta gaskiya tsakanin ka da Allah. Wannan aƙidar da kuka zo kuna kiran mutane a kanta, cewa kowa sun wa wadda da ita, shin akwai ta a rubuce cikin littafin Allah? Shin annabi ya yi bayanin ta a rayuwarsa kafin ya mutu? Shin sahabban annabi da suka yi imani da shi, suka yi zamani da shi, sun bi da wannan aƙidar? Ko kuma wani abu ne wanda ku ne kuka gano bayan shuɗewar annabi da sahabbansa? Yace matuƙar ba ku da nassi ɗaya cikin maganganun sahabbai, ba ku da nassi ɗaya daga bakin annabi da ke nuna Alƙur'ani halitta ne na Allah, kuma ya zanto kuna da'awa a kan haka. To yanzu ku abinda kuke nunawa kenan, kuna da wani abu wanda ya wuce ilimin annabi, kuna da wani abu wanda ya wuce ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ku yi musu tambayoyi masu gajiyarwa. Ƙarshe yake je ka an yafe maka, amma ka tafi daga nan domin ka yi hijira zuwa wani wuri. Lokacin da Imam Ahmad bin Hanbal ya zo mutuwa, yana cikin cutar azumi da wahala, yana suma yana farfadowa, sai ɗansa Abdullahi ya ji mahaifinsa na cewa la ba'du la ba'du hatta uku, yana cewa a'a har yanzu dai, a'a har yanzu dai. Sai da bari ya farfado ya dawo cikin hankalinsa, sai ce ba kana cika da kalma hatta uku ne kake nufi ba? Yace Idris ne ya ga ina cikin cutar ajali bar da mutuwa, na mutu ko na rai. Sai ya zo ya hau kan katanga daga can gudun yake leƙe na, yana cewa Ahmad ɗan Hanbal ka fi ƙarfi ba, har ga shi za ka mutu ban samu rabona ba a jikinka. Shi kuma yana cewa har yanzu ban tsira daga sirrinka ba, har yanzu dai da saura. A lokacin abinda Iblis yake so Ahmad bin Hanbal ya amsa masa, yake yi ƙwarai da gaske, ai ba dama ne, ai na fi ƙarfin ka, shin kenan magana ta kai. Ibrahim ya ce wa ka fi ƙarfi na, ka tsere mun, na yi nayi in farace ka na taka shi, ko ya ce har yanzu ban tsere ba gaba tun da sai mun fashi jiki na, har yanzu dai da saura. Allah kiyaye mu daga sirrinka, har yanzu da saura. Allah ta barka. Kan duk irin wannan jihadin da yi, kaga duk Iblis wato so yake a zo a samu mutum karshe ya riba ce. To shi fa kullum abin da ake so kenan mutum ya riba tsora kan sai sabu. Mu ni ga wannan maganganun da ayyukan mu, mu ni ce cewa mu ni ce aikatawa. Saboda bakin mu din nan alkhairi ne ko sharri ne, idan alkhairi ne mu faɗa, idan sharri ne mu kama bakin mu. Zagin mutane ne cin mutuncin su ne, la'anar su ne, ko isu jifari ne, ko haibala ne, ko karatun Qur'ani ne, ko al'amru bil ma'ruf ne, wa nahyi anil munkar. Wannan duk shi ne abin da ya kamata ya wajaba kowane mutum ya rinka aunawa don yi wa kansa ƙididdiga. Abin da ke sa kenan a nuna maka cewa ƙarshen rayuwa ita ake kallo ba farkonta ba. Lokacin da Abu Talib ke cikin cutar ajali, ga shi dab da zai mutu cikin majalisansa ga Abu Jahl, ga wani daga cikin ƙarshawa suna zaune, annabi ya zo ya same shi ya ce ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha indallah, ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha indallah. Yana cewa ya kai bafana ka faɗi kalma ɗaya ita ce la ilaha illallah, zan yi maka hujja da ita wurin Allah gobe kiyama, zan tsaya maka da ita a gaban Allah gobe kiyama. Yanzu duka ɓangaren da Abu Talib ne da annabi na buƙatar minti ɗaya da zai kalmar shahada don ya cece shi a gobe kiyama. Da annabi ya faɗa wannan magana, su kuma sai Abu Jahl sai su ce a fargaba an millata Abdul Muttalib, yanzu za ka bar addini iyaye da kakanni kenan. Sai annabi ya faɗa wannan kalma, su kuma sai su sake cewa a fargaba an millata Abdul Muttalib, annabi na faɗan kalmar sa, su kuma suna faɗan tasu. Har ƙarshe ya yi amfani da kalmar su, yace cewa huwa ala millati Abdul Muttalib, shi ne mutum ya kan addinin Abdul Muttalib. Yana faɗin wannan magana kuma ya mutu. Amma bai damu saboda irin kwallon da Abu Talib ya bashi a rayuwarsa, ga shi zai samu damar farka kalmar sa ba, yace la astaghfiranna laka ma lam unha, zan yi ta maka istighfari matuƙar ba hana ni ba. Annabi ya ce masa istighfari har yanzu a lokacin da Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim
وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ما اماه بكم وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم جوا قوسا عجل يتوكا daga lokacin nan ne aka hana annabi yi masa istighfar yanzu dai kaga abin da zamu dauka a nan gurin wanda yake magana da mu inda a ce kalman nan ba ta da amfani da annabi bai masa lallata ba kaga duk barnar da ya arawa wata yanzu ana bukatan kiransa da kafiri ko ba yana gaban asibiti wanda ana ganin rai da hannun Allah ya yi ko ba zai ba wato za a yi kiransa zuwa ga musulunci kuma in yi musulunci wannan kalmar za ta amfani kamar yadda duk mummuni duk shekarun da yana ibada yana ayyukan alkhairi kuma akwai jin tsoron karya suka da mummunan kalma don idan suka da mummunan kalma kuma duk aikin alkhairin da ya zai amfani su ba wannan mummunan kalmar za ta zartar masa saboda haka wannan shi ne ke wajarta cewa ya kamata mu yi wa kanmu hisabi tun kafin a yi mana hisabi mu yi wa kanmu ƙididdiga tun kafin a zo a kai zuwa yi mana ƙididdiga rayuwarmu dai ba ta da tabbas kuma in za a karɓi rayuwar mutum ba labari za a ba shi ba babu kuma waɗansu alamu da ake nuna maka cewa saura mako guda ko saura kwana biyar mutum zai iya mautin fuja'a yanzu nan ana fara da shi ya kasance ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwarsa ya tashi daga masallaci kafin ya zo gida a karɓi rayuwarsa daga ofis kafin ya zo gida daga kasuwa kafin ya zo gida duk wannan al'amari ne mai sauƙi a wajen Allah ya gudanar da wannan to don saboda haka sai ya zanto wajibi kenan bari ka auna maganganunmu da ayyukanmu don mu ga inda suke daidai don mu ɗora a kai mu ga inda kuma ba daidai ba don mu kauce shi kullum Iblis so yake ya kautar da mu don haka kuma Allah ya faɗakar da mu inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sahih shi Iblis abokin adawa ne gare ku don haka ku riƙe shi a matsayin abokin adawa shi kullum yana kiran mutanensa ne zuwa ga azabar wuta shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin littafin Bada'i'ul Fawa'id yake cewa Iblis yana nan ya baza tarko a mataki ɗaiɗai har guda bakwai wanda yake so ya bi don ya halaka da ɗan adam ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai abin da ya fito ka yi shi ne na farko inda yi in ya tafi sun nasara a kan da kanke na farko sai na biyu in ya tafi sun nasara a kan da kan wannan sai na uku in ya tafi sai na hudu in ya tafi sai na biyar sai na shida sai na bakwai mataki na biyu har guda nawa har guda bakwai abu na farko da Iblis ke so ka yi kan ɗan adam artabin ka tsakanin ka da Iblis a matsayin ka na mutum mace ne ko namiji abu na farko da yake son ya kai shi ne shirka ko kafirci ka kafirce ma Allah ko kai shirka da Allah ko kai istihza'i da addinin Allah ka rinka yin ilgili da addinin Allah ka mai da shi abin yi wa kewa abin yi wa dariya ka rinka ganin masu yin addinin musulunci a matsayin wadansu ɗan kawai gida dawa babban abin da Iblis ke so shi ne kai wannan saboda yana da tabbas idan ka mutu akan wannan ba za ka shiga aljanna ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ابليس يا كان سواء اذا متي متي يا شركه كو متي يا كافرتي با ين ذا اي تجا الجنه با كا wannan shine matakin farko da yake so ka samu kanka asali zai biyo maka ta dama ta hagu ta gaba ta baya don dai ya ji cewa ya sa ka kai ku a tafarkin Allah ya ji cewa ka kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowace irin hanyar cikin hanyoyi ya ji cewa ka haɗa Allah da wani cikin ibadarka ya ji cewa ka ɗauki wani haƙƙi na Allah ka danka a hannun wani ɗan adam idan har ka ci nasara a kan Iblis yi duk yadda zai ka yi shirka ba kai ba ka je wajen ɗan bori ba ka je ba ka je wajen boka ba ka yi yadda wani ne malamin duba gobe da nufa duk ba ka yi imani da su ba wani ne da'awar su ke arzikawa ko talautarwa ko rayawa ko kashewa duk ba ka yi da wannan ba ya ga cewa kana da kyakkyawan tauhidi to sai ɗauke ka zuwa mataki na biyu mataki na biyu shi ne bid'a ba abin da Iblis ke bukata ka yi idan dai har ka tsira ba ka shirka to za ka yi bid'a kuma ita kuma bid'a ita ce yawa za ka yi ka bo ka sama Allah a kan wani tsari wanda ba manzon Allah ne ya zo da shi ba ya za ka yi ka gina sallah irin taka daban ba irin wadda annabi ya koyar ba ya za ka yi ka fito da salon azumi irin naka daban salon zikiri salon haidala salon istighfari salon tasbihi
salon addu'a, salon tawassuli, kowane irin nau'i na ibada, waya zai yi sa ka yi ibadar da ba a kan koyarwar manzon Allah ta gina ta ba. Ita bid'a Iblis na matukar tsaunar mutum yi ta matukar ya tsore daga sauka, saboda duk aikin da ake gina kan bid'a kuma rusasse ne. Saboda annabi ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. A wata riwaya man amila amalan laysa alayhi amrina fa huwa rad. Wasu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Yace innahu man yushrikum fa sawara as-salata al-kathira. Wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Qaddu 'alayha bin-nawajid. Fa iyyakum wa muhdathat al-umur. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Duk abin da kike gina akan bid'a rusasse ne. Ubangiji ta'ala ba zai saurare ki ba. Na ta ba ku kisar Imam Malik ibn Anas. Imam Malik ibn Anas ne ga wani mutum zai tafi umara daga garin Makka, daga garin Madina. In za ka aikin haji ko umara a matsayin ka na mazaunin Madina ko wanda yake nahiyar Madina, za ka zo wurin da ake kira Zulhulaifa. Ka yi wanka, ka kire kayanka na gida, ka sa izirani, ka kulle niyya a wurin kamar yadda annabi ya yi. Sai Imam Malik ibn Anas ya ga wani mutum ya je ya yi wanka, ya ɗauki ihramin sa, ya shiga cikin masallacin annabi. Shi zai faro ihrami daga masallacin annabi ba daga Zulhulaifa ba. Imam Malik ibn Anas ya ce da shi, ga fa inda annabi ya yi ihrami daga Zulhulaifa ba daga masallaci ba. Tsakanin masallaci ɗin nan zuwa Zulhulaifa zai kai min biyu ko min uku ko nawa makamancin haka. Sai ta haɗa Imam Malik, inna ma huwa amwalun zittuha la tadur. Wadansu ɗan mulamalai ne na ƙara kawai a kan adadin nan da guda yi. Ɗan mul biyu ko uku kawai na ƙara, wannan ba zai cutar da ni komai ba. Sai ce wallahi ina ji maka tsoron fitina duk da haka. Yace wace fitina za ka ji min tsoro don na ƙara mul biyu ko uku a kan abin da annabi yi. Yace baka ji ba Allah ce fal yu'azir allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim. Baka ji ba Ubangiji ta amana cewa waɗanda suke saɓa umarnin annabi fitiyar fitina ta same su ko azaba mai girma. Haka malamin Imam Malik shi ne Sa'id ibn Musayyib, ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai, ɗaya daga cikin fuqaha as-saba'a, manyan malaman fuqahun nan guda bakwai sanannu a Madina cikin tabi'ai, wanda Imam Malik ya yi karatu a wajensu ko wajen waɗansu daga cikinsu. Daga cikinsu ya akwai Sa'id ibn Musayyib. Ya zo ya ga wani bawan Allah ya zo raka'a tsakanin fajiri, raka'o'i guda biyu kenan kawai sanannu. Annabi bai taɓa ƙara akan raka'a biyu ba. Raka'an farko ta suna da kulu ayyul kafirun, raka'a ta biyu ta suna da kulhu wallahu. Ko raka'an farko ta suna da kulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab wa ma hadda zuwa ƙarshe. Ko kuma raka'a ta biyu kuma ba ta da kulu amanna billahi ta ala ila kalimatin sawan gaina wa bainakum. Ko wani lokacin ta ta haka dai duk abin da gidan da cikin wannan yayi. Sai ta gidan mai sai ya zo ga wannan bawan Allah ya raka'a biyu, ya sake tashi ya biyu, ya je biyu har ta hudu. Zai shiga ta goma. Sai ce me kike ne sai ki raka'a tsakanin fajiri. Sai ce in ji raka'a tsakanin fajiri me ka saba annabi? Raka'a biyu annabi don ne ka kara akan biyu. Sai ce ayu ajibuna Allah fa musalla. Yanzu Allah zai mun azaba don nayi sallah. Kun ji kan bid'a kenan, wai kike da tsawar miyayi ko ya saba annabi ba kuma ai tsawar miyayi. Ayu azibuni ayu azibuni Allah ala sala. Yanzu Allah zai mun azaba don nayi sallah. Sai ce la yu'azibuka ala salah walakinnahu yu'azibuka ala mukhalafati sunnah. Allah ba zai ma azaba ba don ka sallah, amma zai ma azaba in ka saba sunnah. Kaga an ta kaɗi ne kenan abin nan da ke saba wa sunnah, da haka Ubangiji zai maka azaba a kansa. Da kaga irin yadda samfarin yadda malamai suka yanka yaƙar bid'o'i cikin malamai sahabbai ko cikin tabi'ai ko cikin tabi'ai tabi'a, haka suka yi ta yaƙar bid'o'i. Shi kullum mai bid'a za ka samu mutum ne mai son ibada, to amma yana da jahilci. To don haka duk abin da zuciyarsa ta auno masa cewa yana da kyau, sai ya ga cewa kawai ya ba su ya bauta Allah da su. Kuma shi tun da ya rubuta wani miya wani mala amalu bin miya, wani mala kullum ruhun mana wa. Shi ba mummunan miya ba, ya yi da islasi, don haka kuma ai dole a ba su labai kenan. Har kullum abin da ɗan bid'a ke fakewa a kai, abin da ke haifar da bid'a ga bugun jahilci. Shi yasa na fara addinin ka akan jahilci suka gina su, warhabaniyya fa mubtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigaa ridwan Allah. Harhabaniyya da suka kago Allah yake irta da uha sun yi bid'ar ta ma katabnaha alaihim, ba mu kawai da tsami su ba, amma suna yin kitabun su suna neman yardan Allah.
ko har kullun kyakkyawar niyya daya ce daga cikin sarkan karban azuka in ka same ta fuke ma Allah godiya sarki na biyu kuma shi ne duk aikin da zaka dole ya baki da sunna in ba zaka da sunna ba kuma Allah ba zai karba ba kenan kyakkyawar niyya kada ba zaka yi samar da aikin ka ba zaka yi ka aiki zan ta karba ba wurin Allah ta'ala ba da haka wajibi ne duk abin da mutum zai yi na gida kada abin da mutum zai yi na ibada ya tabbatar ne menene abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi kuma shi ne bid'a gararin sa shi ne cin jaran annabi ki cin jaran annabi shi dan bid'a ba wai fada ya ba kurukuru amma abinda aikin sa ke nuna wa fassarar aikin sa shi ne cin jaran annabi domin zai zai yi abu sai ka tambaye shi wannan abin annabi yayi shi da kansa ne kamar Allah bai ba to kuma sai ka tambaye shi yana da kyau sai ce eh yana da kyau dai idan sai bai da kyau to ya ga kaga ba zai dai ne kenan domin ya samu daman yi dole ya ce ne yana da kyau to annabi bai yi ba kuma yana da kyau ta haɗa waɗannan ababai guda biyu annabi bai taɓa yin sabara wata kuma yana da kyau yanzu abin nufi ga wani abu mai kyau cikin kasfar al'amura masu kyau annabi ya ɓoye bai sanar da mutane ba bai yi kuma bai taɓa yin da mutane ba har ya bar duniya sai da wane ya zo sai ya gano cewa kai da ba al'umma annabi ya rage muku bari in ƙara muku da haka binne bid'a mai yake da nabi tuhuma sai ka imamu malik ibn hanafi yace man ibtada bid'atan qara'aha hasanatan fa kad zama anna an-nabi sallallahu alaihi wa sallam khana ar-risala duk wanda ya kirkiro bid'a kuma yace ai kina da kyau to abin da yake riyawa annabi ya haɗi sakon da ake kina annabi sallallahu alaihi wa sallam da kanta yake faɗa cikin hadisin imam at-tabarani yake cewa babu wani annabi da Allah ya taɓa aukowa illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum haƙƙi ne kan wannan annabin ya shiryar da mutanensa alkhairin duk abin da ya sani ya sanar da su ya faɗakar da su sharrin da duk ya san cewa zai sake shi kowane annabi wannan shine sifarsa to ya ga annabi zai rawa wata har ya tafi da wani abu ba sannan wanda ba ya ga abin kuma yake abin zai zama sunan mai sauki idan saboda haka dole ne mutum ya kiyaye shi babu ibada al'aslu fihi at-tawakkul duk abin sunan sa ibada abin da ake neman lada wurin Allah asali ba ka fara yi ko in shari'a ta ce yi kada ka zo ka yi abu ka yi shekara biyar kana sannan ka zo kana nemo dalili ba abin da ya saka fara ka yi shekara biyar kana yi sai kowane mugu da mun dan jidali yake da Allah na kana fa ba wai na ka samu hujjar ka ne sai ka fara zuwa rido ne to gaskiya dai na ga Allah yi ke sai ka ga neman dalili me kai ce nan asali ba ka fara wa sai kana da dalili sai kana da dalili kafin ka fara kowane irin ibada ke kaga an ba ka dalili bai fara bai ne da ka fara kana sai ka cikin zuwa ka samu kanka cikin bid'a kuma ka fara bambance tsakanin abin da Allah bai koyar da abin da mutane suka ji cewa na addini suka tsaka cikin addini to da haka wannan ita ce kisa ta biyu da Iblis ya fito ya halakar da mutum idan mutum bai shirka ba to yi dai cikin bid'a idan kuma ya duka fa karfin sa ta wannan hanyar duk bid'o'i ba ta yarda ka aurata ko wata ibada kana tambayar malamai kamar da malamai yake wa yas'al ulama mutum zai tambayi malamai kuma zai yi koyi wa yastabi bil mustabi'ina لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان كل إذا متن زي ونهم سيء كوي بما لمن المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم ما تجي هو جسم الأمني كل ذا أمر يتفار جنبا وما دائب ذاته سوى مني ما لمن ده سكي تسوى أكل سنة الأمني الذين Allahi waɗanda suke serious da mutane wajen yi wa Allah da'a wajen yi wa Allah biyayya akwai bambanci tsakanin malamin da zai ce wane ka bi tsoron Allah idan kana mulki kai adalci in kana kasuwanci kar ka yi albishu in kana aiki kar ka yi albishu kar ka yi ba daidai ba da kuma malamin da zai ce maka ka bi tsoro na in ka mun da'a za ka samu in ne fiti da kai za ka rasa mu muka daure ma gindi ka samu mukami mu muka in muka kunce kuma za ka rasa ai malamin ne ni duk malamin da zai ce maka bi tsoron Allah ka kiyaye dokar Allah ka yi haƙƙin matanka ka yi haƙƙin makwabtanka ka yi haƙƙin ƴaƴanka in ne mulki ne ka yi haƙƙin talakawanka malamin Allah kenan shi abin da yake so ka bi tsoron Allah ba tsoron sa ba
niko malamin bid'a da dan gogin malami abinda yake so ka ji koran sa ai ba gamani wai su suka dole mata gindi wai ba a kici da kai ba ka kici da kai to za ku rike daga aiki har kai kin kafin ka za su dagule ne sanin sa kai da kake da mulkin nan wanda yake da aure kai ma gindi ka samu kai da kake da dukiyar nan kai da kake da mutamin nan da yake da aure kai ma gindi ka samu yana da ƙawa ta shi malamin yana da yayi yana da kalle ina iya yanka suna da rai da kai da ƙaƙan sa cikin sa ya fuko da ƙaƙan sa da kai da yayyan sa ko kallon sa da suka fito ciki daya wa ya fuko na da kai da mahaifan sa wa ya fuko na da kai da kansa wa ya fuko na kuma abin mamaki shine ya hana ƴaƴan sa ko kabo da yayyan sa da kallon sa da iyayen sa ya ba ka dan kowa yana tsabagen kanka yohani ne yake da kallon sa da ƴaƴan sa mulki ha kai ya baka dan yana kanka saboda tsabagen imani ta kawai mai ya baka dan Allah wata gwalwata zaka yi da wannan safa duk inda yake kan warka fa ya fi kamar wadancan gaba daya to ya ake suka rasa kai ka samu in kike ba ruwa za ka rasa ba ruwa za ka rasa ni fa kuma yake tsoron da kai ce wani shine kai kai kuma inda za ka lura kai kai ne shi dan kai kake daukar nauyin gidanka ke kanin gidanka kai kake ba shi tufafin sawa kai kake aiko masa da abinci kai da shi wa ne ne da bugi da yake ne kai kai ne ya kamata ka bugi da yake kai ne amma sai sai ka ka ko za ka rasa kaza to duk malamin da zai tsoratar da kai kaza zai maka tanmu zai maka ba duhu wanda ake jin tsoron ka wai dan shi kaza ne ba a gaba da shi ba a fata wani ne wallahi ba malamin Allah bane ko ba kan sunnar annabi su ba malamin da duk yake sunnar annabi alama su shine in ka saba Allah sai ya damu in ka saba sunnar manzo Allah sai ya damu shi idan ka saba masa ba ya damuwa matukar kana jin Allah shi bukatar su ta riga ta biya da madaki shi alakar ka da shi sai yake ka gyaru don shi ya samu wannan ladan a wajen ubangiji gobe kiyama ya samu sinadarin shiga aljanna ka girmama shi ka yi masa kyauta ka yi masa ruwa wannan ba a kan wannan ya gina alakar ka tsakanin ko da shi ba ka yi masa ruwa kuna tare ka yi masa kyauta kuma dama kuna tare ka fata ne kuna tare ba ka fata ne ba dai kuna tare shi abin da yake so ka ba Allah in ka ga ya da mutu ka saka wa Allah to wannan shine malamin Allah da yake mata in kai mulki ne ko dan ka so ka kula alaka da shi kuma wannan malaman ba su da yawa Allah ba kai fa dukkan al'amuran da suka lalace malaman duk a ne suka yi katutu malamin gida sun fada budun sai zauna kai mulki ka zo ba ta sa'a ka ji kai mulki dan ka so ka zo kuma kai ma ba ta sa'a yi maka roƙon Allah kuma karo ta zai kuma kuma ba ta sa'a kai karo yi kuma dan kace zo kuma shi ma ba ta sa'a yanzu dan Allah wallahi to ka da wala ne wannan a cikin rayuwa ya ba ka sa'a kai ka so ta samu kuɗi ya ba kan fashi sa'a kuma ya kwashe kuɗin maulinka kai mu ga maka yake nan ba yin da zai a gidan mamu na bai ce ba dai nan gurin bude kauluri duk abin da ake gidan mamu akwai a wajen sa ko malamin bid'a ce shine da kan dan yake tsoro malamin bid'a malaman bid'a ne kaguwa sun karkace wa tafarkin annabi ba haka bane ba sun ga aya sun ci fadi nasa sun yi mata sun ci tsoro nasa an ce wa karna ya taɓa kai nasa ni ban da bawa ban iya yin sani to wannan malamai na sunna duk inda suke su ne ya kamata mutum ya tambaye su fatawa don za su buga ran Allah wajen faɗa masa ba shi suke jin tsoro ba Allah suke jin tsoro duk abin da yake da shi na girma ko na mulki ko na mukami ko na dukiya su ba komai ba ne ba ubangiji ne a gaban su wannan ba na sa su ce mutuncinsa ko su ce ganin girman da Allah ya ba shi a duniyance amma duk girmansa da suke gani ba ya sa su saba wa Allah saboda maslahar ta shi ba zai taɓa yiwa ba to wannan shine babban mabudin da za ka gane malamin sunna wa yas'al al ulama lalle mutum ya tambaye malamai wa yattabi'u al muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina yadulluna ala ta'ati llah wa yuhadhiruna bi ittiba'i shaytan
malaman Allah kuwa sune wanda suke shirye da mutane kan cewa ku ga Allah kuma su fadakar da mutane su cewa a ta hanyar kida. To wannan shine abin da yanzu ma kan daga shi daga fadawa cikin ramin bid'a matakar kana yin malaman sunna kana musu fatawa cikin al'amuran ka duk inda ake karanta Qur'ani ko hadisin annabi kana zuwa ka ba da lokaci ka saurara wannan sai yasa ta abin nan duk lokacin da kaga malami ya danka saboda kudin ka saboda mulkin ka yana karkarwa wannan ba abokin tafiya bane yana yin wa maka yana gyara maka kalma yana bude maka kofa yana yin kaza a wannan ba abokin tafiya bane ba malamin sunna gidigan kai ne ne ba yau la kan fakata ba za a gaisa za a zauna za a jira amma ne na fadan ki kuma ni ne kake da ciwon duk ba da ki kai kana da dukiya ko kana da mulki ko kana da kantuna ko kana da haja ko kana da kaza shi kuma yana da Qur'ani yana da hadisi wani ne ya foni dari shi ba zai wulakan kansa ba amma ko ba zai tsaya yana masa fadanci ba zai faɗa masa gaskiya kuma zai amfani da usuluji mai kyau wajen faɗa masa gaskiya saboda yawa daga cikin ƴan'uwa sukan ɗauki cewa kaucin usuluji shi ne jaranta kaucin usuluji ko baƙar magana ba shi ne jaranta ba ka faɗi magana wanda ka faɗawa ya gane cewa lalle aya ce ka fassara masa ko hadisi dai in zai bi ya ba tsoron ka ya ji ba ya ji tsoron Allah ya ji in ya ki bi ya tabbatar cewa baka gaji ba wajen ba su dalili shine kawai ya tsoron kai to haka ake so kai ne wa'azi ka zama mai karanta kowa kalma ko buƙatar ka da dukkan wani mai barna yana lokuta goma kada ka ce sai ya dena goma nan lokaci guda zaɓi ne wanda ya fi girma ta hanashi daga nan ka zaɓi daya daga nan ka zaɓi daya kuma kullum ka bambance lokacin da kake kiran mutane tsakanin wajibi da mustahabi kada ka yi zafi akan mustahabi mutane suna ta kaci da wajibi kuma ka gane tsakanin abin da yake aqida ne tauhidi wanda sai da ke aikin zai karɓo da kuma waɗansu hukunce-hukunce masa'il na fiqh waɗanda suke rufe ne kada ka zafafa wa mutane akan hukunce-hukunce na fiqh da malamai suke saɓani ka ce dole sai an yi kaza in ba a yi kaza ba ka tsatsire ka tayar da jijiyar wuya amma ga tauhidi mutane suna shirka ko suna bid'a kuma baka damu ba duk wannan wato ya kamata mai da'awa ya gane mahimmancin wannan kullum akwai aulawiyya fi majalis da'awati ila Allah akwai al'aulawiyya a ɗauki abin da ya fi sannan ya ji masa sannan ya ji masa idan har Allah ya sa ka ci nasara a kan Iblis yadda duk yau ya sa ka yi bid'a ya kasa wanda bid'o'i ku ga sunan babu inda babu bid'a a ciki to duba da tafin sai Usman ibn Fadl ya sunna wa kuma da bid'a ya kawo babin abin da ya zo na bid'o'i ya kawo kuma ga yadda sunan annabi take sunan annabi take kaza amma mutane ga sun yi bid'a kaza ne sunan annabi take kaza mutane kuma sun yi bid'a kaza a cikin sallah ne a cikin kiran sallah ne a cikin hukunce hukuncen jana'iza ne makabarta ne menene menene haka dai yake kirgawa haka a cikin littafin bayanin bid'a domin wurin yana ta tafi da aka yi waɗanda suke fayyace bid'a da hukunce-hukuncenta da khatarinta irin su littafin alba'is ala inkar al-bid'a wal hawadith na imam abu sama da sauran manyan yana ta irin sa al-ittifaq na abu ishaq al-shafi'i da sauran da suka da aka wallafa kan wannan babu duk dan su nasiha ga al'umma cewa duk abin da zamu gina na ibada ya jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam shine malamin kowa duk wanda zai yi ibada ya koyi ta sai tsaye daga wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk duniya ba wani mutum wanda aka rafe shiga aljanna da ya mata ta'a sai manzon Allah ba wani mutum guda daya ko cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ina da Allah ya dora shi ce ku bi shi aljanna na karkashin dinsa babu wannan mutumin sai manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وصف الله إن الله شديد العقاب فيكم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فيكم النبي في سوى كلكم يدخل الجنة إلا من أبى كل واحد يدخل الجنة فيكم كثيرا ليكي فأبيتك سوى من أبى سيتي من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى wanda duk yamin da'a zai shiga aljanna wanda ko ya ci to shi yake ji aljanna kenan baya ci yake matsayina a cikin al'umma kamar mutum ne ya gina gida kato ya yi kimfudu ya cika shi da nau'in kayan abinci nau'in kayan sha duk abin da ake bukata sai ya tura mutum tsaya ya ce tafi kasuwa ta je ta yi ce ba sai ya ku jama'a akwai wani bawan Allah a garin nan wanda ba zan faɗa muku gidan da yake ba, ya shirya abinci, ya shirya kaza, ya shirya waluma, ya yi kaɓaki kaɓaki na abinci da kaza da kaza da kaza da kaza, yake in zo in kirawo ku, ku zo mu tafi ku je ku ci wannan abinci. Annabi yake duk wanda ya tsaya wani bayan wannan ɗan aikin, to zai bi shi ya yi jagoranta sa har ya tashi shi wannan gidan, a shiga ya ci waluma ya yi tafiyarsa. Wanda ko biyu yake to mun ji sakonka ka ce da akwai walima ko, to mu za mu je mu nemi gidan da kanmu. Wannan yi nan, wannan yi nan, ba Allah ina da yake walima. Wannan yi biyu lungun nan, wanda Allah a nan wajen akwai wani gida wanda aka fi yawon sabon gida wani walima. Shi mutum ɗaya ya tura yake banda kai ba wanda masu rayu, je ka sanar da mutane su biyo ka ka jagorar su zuwa zuwa gidan. Da ya je ya sanar sai suka ce mu za mu nemi hanyoyin da kanmu. Annabi ce to kamar matsayin haka nake a wajen Ubangiji. Allah ya tanadi aljanna. فيها نهار من ماء غير آكل، ونهار من لبن لم يتغير طعمه، ونهار من خمر لذة للشاربين، ونهار من عسل مصفى، دا قومي أتكنت نكاين آلات دا كاين دائما منين دا منين، ثم بنجي يطيروا النبي، يصير دا تشيني وندي إن أمبوش دائما في الجنة. كان النبي يبعد الأبار من الجنة، يتكي قروا بقسطي، الله كيما الجنة، يبعد الأبار من تاكتي الله كريم. Amin ji ku biyoni da in tsaye da ku daga wuta in kai ku cikin aljanna ku a wannan kuma ai ba to an bita ba kai kade a iya bin wani a iya bin wani a iya karban sawaran wani a iya kaza amin ji a bini kai kake sai ka je ka bota hanya daban to shine matsayin mai gida ya yarda da annabi ya yarda labarin aljanna gaskiya ne ya yarda labarin wutar duk gaskiya ne inda rijima take wata hanya za a ba shi da aljanna ina ganin ba lalle gane sai abin da annabi ya faɗa annabi ya ce kaza sai wani kara mata wani abu da sunan obata in sai sun eto shi ma wannan ayyukan karfar sunan annabi ya ce kaza sai wani kago mata wani abu duk sai kama shi shi ne malamai suke kwatanta mai bid'a suka ce kamar tafiya za a yi zuwa wani gari mai nisa cikin sahara sai aka ce saboda nisan gari lallai ga katon akwati ka suka shi da kayan abinci da ruwan sha da guzuri shi dan bid'a wayar da lallai za a yi tafiyar da amma ba lallai ne ya ɗauki wannan guzulin ba sai ya zo a kwatu sai ya buɗe kwatu sai ya cika shi da wasi da ƙafa ɗan ya kuma ɗora ya tafi a haka to lokacin da mutane suka je inda suke buƙatuwa zaba guzulin da za su ci da ruwan shan da za su sha shi ne nufi a kansa ƙafa tsakanin kayansu da suka ɗauko da kayansa wanne ya fi nauyi nasu to tsakanin kayansa da nasu wanne ne ya amfani nasu to haka duk ɗan bid'a yake duk abin da yake bid'a wahala ne ko ba amfani abin da duk yake sunna ko ba wahala sannan kuma ba amfani saboda ka'idar sunna wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim yuridu allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ka'idar sunna kenan ba abin da zai wahai sai kai gagare kai iyamun ne ba annabi faranta wa mutane ya zo ya karanta izu goma da rabi cikin rak'a daya amma sai kuma sai an ta maka in ka ga gudu tsayuwa ka yi a zaune in ka ga dama rabi a tsaye rabi a zaune in ka ga dama ka yi tsawa mallani ka ga daɗe a zaune in ka ga dama ka yi karatunka a zaune kana kan kowace raka ka karanta aya 100 sai ka karanta aya 70 80 duk kana zaune yayin da ya rage sai ka zo ka biyar sai ka tafi idan ka ƙara zaune sai ka biyar sai ka ruku haka idan ka zo ka tarafa ma haka zaka har ka ƙare duk sunan Allah ta nuna mana wannan kama idan kan bid'a sai da ba ko wahala shi yasa inda za ku gane malamin sunna zai tsora maka abin da annabi ke kuma abu mai sauki kowa zai iya ko kai mutane sai su ga cewa abu mai wahala a nan ne lada yake in ba akwai wahala to akwai lada in babu wahala babu lada wani bayan Allah ta dauka.